sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya haka kuma na iya samu a Alpha Radio dake kuma sai na kasar Ghana. Masu su kama mu kai tsaye ko a yanan gizo suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a 22 ga watan Satumba na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayone daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawun gushirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim ba mu dandanon labaran.
To ladan Amurka za ta ƙara yawan kayan agajin da take baiwa kasashen Yemen da Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma Somalia. Shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba ƙarin takunkumi kan Koriya ta Arewa ji Alhamis saboda shirinta na nuclear. Sannan manyan komandojin sojojin Amurka da na Rasha sun yi wata ganawa ta ba saban ba ta fuska da fuska don tattaunawa kan al'amura.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa kwamitin da mataimakin shugaban kasar Najeriya ya kafa kan take hakkin bil'adama ya gama zamansa a Borno.
Mun duba mu gani akwai wanda aka musgunawa ko akwai ma wani abu da suka gani bai kamata ba, muka ce duk su zo su ga su ba mu korafin su.
A can jihar Taraba ko an fara aikin dam din nan ne na Mambila da aka yi watsi da shi shekara da shekaru.
Saboda shekara 42 kullum sai a je mana hydroelectric power na Mambila an ba da kwangilanta ba mu ga komai ba kullum haka.
Ha kuma za mu kawo muku rahoton zuwan shugaba Paul Biya na kamar taron Majalisar Dinkin Duniya abinda alban da a ganshi wurin irin wannan taron wasu ɗan ƙasar suka ce har sun manta. Kana Jumai Aliza ta shigo da shirinta na lafiya a uwar jiki amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum saurare ga labaran. Amurka za ta ƙara yawan kayan agajin da take baiwa kasashen Yemen da Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma Somalia saboda taimaka ma miliyoyin mutanen da ke fama da matsalar ƙarancin abinci da tashin hankula. Amurka za ta ba da ƙarin kayan agaji na dala miliyan 575 ga kasashen hudu a cewar babban jami'in hukumar raya kasashe ta Afirka ta Amurka USAID Mark Green ga babban zaren taron Majalisar Dinkin Duniya. Ta wannan ƙarin tallafin Amurka za ta samar da kayan abinci na gaggawa da magunguna da kuma abubuwan tabbatar da tsafta da muhalli na wucin gadi da kuma kariya ga al'ummomin da tashin hankula suka addabe su a cewar hukumar a wani bayani. Miliyoyin mutane na buƙatar taimako a waɗannan ƙasashen hudu sanadiyar matsalolin da ɗan adam ya ƙirƙiro da kansa a cewar hukumar. Wannan ƙarin tallafi na baya-bayan nan zai sa adadin tallafin da Amurka za ta baiwa waɗannan ƙasashe hudu ya kai na dala biliyan 2.5 tun daga farkon shekarar kuɗi ta 2017.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba ƙarin takunkumi akan Koriya ta Arewa jiya Alhamis saboda shirinta na nuclear. Inda a wannan karan aka auna wasu mutane da kuma kamfanin da ke hulɗan kasuwanci da kan taimaka wa gwamnatin Bulgaria gwamnatin da communist da kuɗin gudanar da harkoki da kuma kayan sayan makamai. Shugaban na Amurka ya bayyana shirin nuclear da makami mai linzami na Koriya ta Arewa da abin da ya kira mummunar barazana ga zaman lafiya da tsaro a duniya. Kuma ba za mu lamunta da yadda wasu ke ƙarfafa wannan mugunyar gwamnati da kuɗi ba. A lokaci guda kuma Trump ya ce babban bankin kasar China ya bayar da umarnin tsayar da duk wata harka da Koriya ta Arewa ko da yake ba a samu tabbacin hakan nan ba, wanda da ɗaya abokiyar hulɗan kasuwancin Koriya ta Arewa ce kuma mai ƙarfafa tattalin arzikinta. Trump wanda ya daɗe yana neman haɗin kan China kan batun daƙile shirin wato makamin Koriya ta Arewa ya jinjina wa China saboda wannan matakin da ta ɗauka.
Manyan komandojin sojojin Amurka da na Rasha sun yi wata ganawa ta ba saban ba ta fuska da fuska don tattaunawa kan ƙaruwar zaman ɗarɗar a tungar ISIS ta Deir ez-Zor da ke Siriya a cewar mai magana da yawan sojojin gamayya jiya Alhamis. Kanar Ryan Dillon, kakakin rundunar gamayya ta yaƙi da ISIS bisa jagorancin Amurka, ya gaya mani ma labarai ta kafar bidiyon yanar internet daga birnin Bagadaza cewa an shafi sama da sa'a guda ana wannan tattaunawar tsakanin janar-janar din kasashen biyu. Dulon ya kara da cewa manyan sojojin gamayyar da kuma na Rasha sun yi musayar taswirori da bayanan juna da kuma wuraren da sojojinsu suka ja daga. Rundunar sojojin gamayya ta jaddada cewa tana kokari ne ta kauce ma duk wani kuskure a yayin da ake yaki da ISIS a Syria. Sojojin Russia na taimaka ma sojojin gwamnatin Syria da ke fafutukar kwace lardin diyar El Zur daga hannun ISIS. A yayin da kuma sojojin gamayyar ke goyon bayan sojojin rajin tabbatar da demokaradiyya a Syria SDF a takaice, waɗanda su kuma ke kokarin wato fatatakar yan ta'addan daga wannan lardin mai arzikin man fetur.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Karshen da dai an gano cewa ashe babu wata yarinya da ta bata a cikin guraguzan ginin makarantar nan da ta ruguje a birnin Mexico City na kasar Mexico, duko da rahoton da aka bada aka bayar na cewa hakan ta faru a cewar wani babban jami'in sojan ruwa. Sai dai kuma ana hasashen cewa mai yuwa ne akwai wani baligin mutum da har yanzu yake da rai a cikin guraguzan, inda a yanzu haka ake gudanar da wani gagarumin aikin ceto tun bayan babban girgizan kasar nan ta ranar Talata wadda ta halaka mutane sama da 245 banda wasu 2000 da suka raunata. Mataimakin sakataren rundunar sojin ruwa Angel Enrique Sumireto ya ce an tabbatar da makomar dukkanin 'yan makarantar, ko da yake alamomi na jini sun nuna cewa mai yiwuwa har yanzu akwai wani mai rai a cikin wannan ƙuraguzan. Ƙungiyoyin ayyukan ceto sun shiga aiki hurjanjan a yankin na tsakiyar Mexico don gano duk wani mai rai, inda a baya aka mai da hankali akan wata yarinya mai suna Frida Sofia wadda aka ce an same ta a raye a ƙarƙashin ginin makarantarsu da ya zube. Har yanzu danginta basu bayyana ba kuma jami'an sun ce an kasa tabbatar da asalinta tun bayan da girgizan kasar mai ƙarfin maki 7.1 ma'aunin girgizan kasa ta uku. Masu ayyukan ceto a makarantar sun zakulo gawarwaki har 26, waɗanda daga cikinsu 21 yara ne.
An saki mutane biyun nan waɗanda aka damƙe bayan harin bom da aka kai a tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa ta London ba tare da wata tuhuma ba, a cewar hukumar 'yan sanda ta Scotland Yard jiya Alhamis. An saki ɗan shekaru 21 da haihuwa wanda aka kama a Hounslow da ke yammacin London ranar Asabar, da kuma wani mutum mai shekaru 48 da haihuwa da shi kuma aka kama a Newport kudancin Wales ranar Laraba. Amma mutane hudu 'yan shekaru 17 zuwa 30 na ci gaba da kasancewa a hannun 'yan sanda.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu faro da rahoton kwamitin da mataimakin shugaban kasar Najeriya Profesa Yemi Osinbajo ya kafa game da zargin da ake wa sojoji na takakin biladama a yankin jihohin arewa maso gabas. Yanzu dai wannan kwamiti ya kammala zamansa na kwanaki hudu. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya leƙa zauren wannan kwamitin, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Tun a ranar 11 ga watan Agusta ne dai mataimakin shugaban kasar ya kafa wannan kwamitin sakamakon yawaitar koke-koken jama'a da ke yi na cewa an toya masa haƙƙi a lokacin da rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram. Profesa Jibrin Ibrahim da ya yi memba ne na wannan kwamiti ga kuma ƙarin bayani da ya min game da wannan zaman nasu kamar haka.
Mun duba mu gani akwai wanda aka musgunawa, ko akwai ma wani abu da suka gani bai kamata ba, muka ce duk su zo su gaya su ba mu korafinsu. Yanzu za mu je mu duba abubuwan da suka gaya mana, sannan mu ga wani shawara za mu bayar a kai.
Da suka mun korafi na uku karba a halin yanzu na mutane daga wajen masu kwace-kwace musamman ma abinda ya da su da jami'an soja.
Wato mun samu ɗan ruwan korafi daga mutane, kamun mu zo nan guda 12 kawai muka samu sai muka dauka ba mutane da yawa amma daga baya ashe mutane da yawa ba su san za mu zo ba suka gane muna nan mutane da yawa sun zo kuma sun ka mana korafin mu ba mu saurare su ba dukan su amma sauran mun ce su hakuri su je su rubuta
haka da akwai kamar mutane da dama da aka tsare suke tsare da zaka a barikin soja kuma kun je barikin nan kun ga wannan mutanen kuma kun ga su za su kai kamar nawa ne haka wanda suke tsare halin yanzu
eh ba zan iya faɗa ko mutane nan muka gani ba amma ba shakka mun je barikin soja kuma mun gansu kuma mun tattauna da su
ganin cewa wannan kwamiti sun kwashe kwanaki hudu ne suna karɓan irin waɗannan koke-koke kuma daga dukkanin jihohi shida na shari'a arewa maso gabacin Najeriya hakan yasa na tambayi kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno kuma Attorney General din jihar Honorable Kaka Shehu Lawan ko yake gani game da zaman wannan kwamiti cikin kwanaki hudu kacal
kwanaki hudu a gaskiya sun yi kadan amma kuma su abinda suka yi suka ce duk wani wanda yake da wani korafi ya bada a rubuce a ma'aikatan shari'a ta Borno saboda tara akai musu su duba to amma a cikin kwanaki hudun nan abinda suka yi sun yi rawan a zuwa gani kuma wanda yake neman lawyer ba shi da lawyer kungiyar lawyoyi ta Borno ta bada guduma a kyauta za su rubuta duk wani korafi kuma su ba su taimakon lawyer ba tare da an biya kwandala ba
na kuma zanta da wasu da dama da na samu ba su samu bika wannan korafi nasu ba da kuma irin kokin da suke dauke da shi ga ma da irin bayanan da wasu daga cikin su suka yi
na retired sergeant Umar Abdullahi abin da ya kawo ni anan an abin da dan arsinin yara na guda hudu a can a Lagos to saboda haka yara na yanzu suna hannun sojoji tabbas kuma shekarun su hudu ne kuma wannan komiti Allah ya sai ci gaba da aiki kuma sakainin sa da Allah kuma Allah ya taimake su.
Wannan kwamiti da sun kammala zaman nasu a kotu mai namba 10 da ke gidan madara a garin Maiduguri. Kura kuma sun suka koma babban birnin tarayya Abuja. Sai dai abinda mafi yawan jama'a suka maida hankali a kai shine sakamakon da zai fito daga wajen wannan kwamiti ganin cewa annan samu matsala musamman ma nojin masu yi masa tafinta wanda a kasari mutanen da suka halarci wannan zama na wannan kwamiti ba su fahimtan yaren juna da kuma membobin kwamitin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka. Daga Maiduguri a Najeriya.
To daga batun kwamiti sai na dan din Mambila da aka jingine aikin sa sama da shekaru 40 da suka gabata amma yanzu an fara aikin. Ibrahim Abdulaziz ya ce mutanen yankin sai san barka suke yi.
Tuni har bakin tura suka iso domin soma aikin. An dai sa ran idan aka kammala aikin madatsar ruwa na Mambila zai ko samar da megawatt 350 na hasken wutar lantarki ba ko ga samar da hanyoyin noma rani ga mazauna yankin. To waye koya al'umman Mambila ma ke ji da soma wannan aiki a yanzu?
Sunana Isa ga Ahmed. Gaskiya mun ji farin ciki sosai kuma mun yaba shugaban Buhari sosai abunda wannan kuma mun ga wannan masu contractors din sun je suna surveying area din sosai gaskiya mun ba mu wuta nan kaga Najeriya gaba daya zamu more zamu ji daɗi sosai.
Suna Honorable Benjamin Jonathan muna da addu'a don mun fara jin magana dam nan a dauka lokaci amma yanzu da federal government ya zo ya sa hannu mun gode Allah mun gode shugaban kasar mu da ya sa hannu. Yanzu mun fara ganin turawa suna zuwa kasar mu sadan local government Mambila Plateau akan za su fara yake mu za mu ba su support mu za mu ba su goyon baya sosai duk abinda suna bukace a hannun mu especially mu ya indizin na urin za mu ba su support dari bisa dari
su ma dai masana na maganin wannan aiki na da kuwa alfanu ba wai kai ga jama'an Taraba ba Professor Muhammad Saniya Haya dake ma zama tsohon shugaban jami'ar jihar Taraba ita ai ko ba komi yanzu ko yan Taraba za su dara
kullun ana yin maganar ta za a yi wannan project ita ne na wanda za ta taba kowa da kowa ba a Taraba kawai ba a Najeriya gaba da har da mutanen da suke zama kusa da modern Taraba abu ne wanda ya kai a jinjina mata saboda shekara 42 kullun sai a je mana hado electric power na Mambila an bada kwangilanta ba mu ga komai ba kullun haka
wata matsalar da ke akwai a yankin na Mambila ita ce ta tashin hankalin da aka samu kwanaki batun da ko sabon jakaran Najeriya a yankin Caribbean Hassan Jikado wanda ma dan asalin yankin ne ke kira ne da kai zuciya nesa
a lokacin da mai girma shugaba Buhari ya zo yakin neman zabe anan yana daya daga cikin abin da ya ambata cewa in Allah ya yarda a cikin wa'adin da yake da shi zai yi mana wannan Mambila Hydro kuma zuwa yanzu mun ga irin hubbasawa da kokarin da yake yi saboda haka abinda muke kira mutanen Mambila akwai kabilu kowa ya ejiye bukatunsa ya dubi bukatun al'umma
kuma fata ma dai shine Allah sa kammala aikin ba wai a koma yar gidan jiya ba Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na Amurka
daga Jalingo a Najeriya.
To yanzu bari mu tsallaka zuwa kasar Kamaru wanda rabon da ga shugaban kasa Paul Biya ya tafi taro a wajen kasar wasu ƴan kasar sun ce har sun manta amma Awal Garba ya ce yanzu haka shugaban nasu yana nan New York ga dai Awal da cikakken rahoto.
Shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya halarci taron da Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanarwa a Abin New York dake kasar Amurka. Taron da ya karo na 72 kenan wanda Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanarwa na tambayi Dr. Ya'u Zakari masani ne akan harkokin siyasar duniya da ma kasar ta Jamhuriyar Kamaru kan yanda yanzu haka Musa Biya ya zabura domin ya halarci wannan taron na kasar Amurka.
Nayi mamaki ganin shugaban kasa ya tafi wannan taro shugaban kasar Kamaru Paul Biya wanda bamu sanshi da mutum da yake halatan taro ba wato an yi taro da dama na Niger Africa na kungiyar tarayyar Africa sun gudanar da taro iri-iri da ma na yankin SEMAC gaskiya bai taba halatan wani taro ba amma kuma ba abin mamaki bane saboda mun san cewa shugaban kasar Kamaru na fuskantar matsaloli da dama wanda yake neman wato goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya kan wato ƴan awadi sashen English kuma da ainihin ƙungiyar Boko Haram take addaba al'umma a can arewa mai nisa da kuma ƴan wato shashi za mu ce South Africa can shashin Bangi da yake kuma da kan iyaka da su wadda ainihin suke ƴan bindiga suke ainihin wato suke su mataka rawar gani a wannan yanki a wannan shashin bayan me yasa na faɗi ga saboda duk wani taro da za a yi ana na yi Afrika ya kamata ya harta saboda ainihin wato da matsalar da muke fuskanta na yau da kullum a kasashen wato na yi Afrika baki daya musamman dai waɗanda suke fuskanta wato barazanar ta'addanci kaga an yi magana kamar ainihin yankin kasashe biyar na Sahel nan da kuma ainihin mu kasar Kamaru da Chad da Najeriya iya a wani sashe English ana take hakkinsu kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta san da zaman wannan shi yasa ka gani ya tafi wannan taron ba wai don wani abu da baka bada bare je wannan taron.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Jummaya Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatan kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To likita yau zamu fara daga jihar Yobe.
To
mun samu wasika daga wajen Alhaji Mele Yusafari wanda yace wai akwai tsohon jini wai sai kaga fatar mutum ya kumbure waje daban-daban kuma su yi jajawur sannan ga ƙaiƙayi me ke kawo haka kuma alamu ne na wata cuta. To likita da farko akwai tsohon jini?
A'a ba wani tsohon jini kin san yadda Allah ikonsa yake abubuwan halittar ƙwayan jini yanda suke cikin ɗan adam suna Allah na ƙara da waɗansu ya sake waɗansu kowane wata uku amma kowane lokaci kamar ana juya su ne a cikin jikin ɗan adam amma kowane lokaci bargonmu da kuma yana fitar da sababbi kowane lokaci.
To, a takaice dai ba tsohon jini.
Ba wani tsohon jini. To, abinda yake nufi za a ga kamar mutum ko a fatar shi za a ga wani wuri kamar jini ya tsaya, kaga ga kamar jini ta fatar. To, wani lokaci in dai mutum ya bugi wani abu ko wani abu ya gurje shi a wurin to wurin yakan kumbura wani lokaci sai jini ya taru wannan. To, in wannan ya taru jini yakan daskare ne a cikin wurin. To, in ya daskare jikin mutum yakan warkar da kanshi. Amma in dai daskaren jinin nan domin wani abu ko ƙurji ko wani abu da ya bugi mutum a fatar jikinsa in dai bai narke da kansa ba to dole mutum ya je wurin likita a duba shi.
To likita kai ma shi Alhaji Mele bayanin cewa idan mutum ya bugi wuri jini ta daskare a wurin shi ne za a ga wurin ya baki. To me ke sawa kuma ya ce sai fatar mutum ta yi jajawur kuma ya riƙa mai ƙaiƙayi?
To wani lokaci in dai kuma kin san akwai wasu abubuwa in dai jikin mutum bai dace da wani abu suka tafi fatar jikin mutum wani lokaci yakan sa wurin ya jajazur ko ko ya kumbure kuma ya ta kaikayi to wannan abin da ke hade da ka tabi wani ne ko abu ya ta dake wanda jikinka bai saje da jikinka ba to duk wanda ke kawo kaikayi
ta saboda haka ba alamu bace ta wata cuta
yawanci wannan inda wannan ne in ka je aka duba yawanci abin da ya tabi jikinka ne amma inda wannan yana faruwa kowane lokaci to wani dole a je a yi bincike hajiya
to Allah ya sauke
amin amin
To malamin ya sake wata tambaya yace me ke kawo zafin kafa ne domin yace kullun da marece yana fama da wannan matsala a saboda haka menene magani
To akwai abubuwa abinda ke yawancin mutane abinda ke kawo zafin kafa yawanci yanda jijiyoyin ke aiki ne a kafa din akwai wasu mutane waɗanda suke da yanda kafa su take ko kuma suna da koma wani lokaci kan masu ciwon sigari to kuma wadansu akwai wasu mutane masu irin ciwon jijiya da ke sa kafan ta rinka zafi akai akai haka dai kafan shi na zafi da yawa haka ya kamata a je a bincika domin sai an bincika za a tabbatar da abin da ke kawowa
idan aka duba nan aka gano za a iya magani
eh aka gano za a iya taimakon shi insha Allah za a iya taimakon sa amma dole a je a bincika a ga me ke kawo domin bai kamata kafan ta yi ta zafi ko wani lokaci haka ba
akwai takamaiman likita da zai gani ko ko duk likitan da ya gani zai iya mishi
ya gani ko wani likita yaje ya gani likita da wani ko wani likita yaje ya gani zai iya duba sannan inda yayi tsanani ne za a je a kai shi wurin likitocin su za su iya duba yanda jinin ke bi da sauransu
to Allah ya sauke
amin amin
to shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga yace yar wuya da wanzame suke cirewa jarirai shin me matsayin wannan lamari ne a likitancin zamani
to a likitancin zamani ba amfani a cire wannan hajiya
mun sha ka sha ansa ba
eh mun sha ansa bai kamata a rinka cirewa ba akwai dan ziyara wani lokaci kalilan waɗanda suke da wannan wani ƙwayan cuta kan shiga to waɗannan ana iya cire amma haka kawai a cire bai ba shi da amfani
wato in dai ba dalili bai kawai a bar ma yaro abin shi
eh in ba dalili bai kamata a cire ba abinda Allah yayi ne kuma ai dole a bar shi kawai inda yake
to likitan masihi din akwai matsalar da ke biyo bayan cire wannan
illan da za su wani lokaci kin san da ake cirewa in dai ba a yi wuraren da ake cirewa ba a yi tsafta kware da gaske ba to zai iya sa yaron sa wani irin cuta ya shiga wurin kuma ya zama shi wani wahala kuma ba
ko kuma idan wanda zai fitar din bai iya ba ya kuskure ya taba wani wuri
eh za a iya taban wani jijiya ko wani abu akai kuskure to kuma wannan sai kawo wani abu daban
a to tunda dai kamar yadda kace in ba yana damun yaro bane ba kyakyale shi kawai da halittar shi ta Allah
eh kamar nan kasashen kamar nan da muke aiki a kasashen tura din nan ba a taban su sai dai yara indai akwai wasu yara wanda za ga ko ya kumbure ko wani abu ya shiga cikin sa to akwai wasu kwanci tuka suke iya shiga to wannan ya faru to ana iya ba su magani ko kuma wannan bai ba sai a cire shi amma ba a cire shi
wato sai dai da matsala kawai
sai da matsala in ba matsala ba a taban sa
To ina fatan wannan bayani da kai ba shi kadai Malam Ali Abdullahi Doron Baga ba har da sauran masu sauraron mu sun amfana da wannan bayani da kai ai ka ma sha ba da ansa
eh mun sha ba da ansa wannan duk irin abubuwan nan bai kamata a yi su ba to min dun ba shi da amfani
to shi kuma Malam Adamu Habu Umar Yanga a can karamin hukumar Taura a can jihar Jigawa
to
da farko shakuwa cuta ce
shakuwa ba cuta ba ne abinda ke fara da shakuwa shi ne wani lokaci kin san yadda cikin ɗan adam yake akwai tsakanin inda huhu da kayan ciki suke akwai wani fata kamar titania haka wannan yadda take matsewa ta bude to wannan shi yakan sa sai ga wani lokaci domin wani dalili ba wani ciwo ba ne sai ga mutum ya ta yi to in wannan ya faru to akwai abubuwan da ake iya ba mutum ko kuma wani lokaci kawai in ka zauna ka huta wani lokaci na taimaka amma in ya tsanani akwai magungunan da ake ba amma wannan ba wani ciwo ba ne
to kai dan yayi tambaya ya ce me ke haddasa shakuwa to kai bayani to likita akwai shakuwan da babban cuta ce kamar mutum kawai ta shaku ya fara shakuwan nan yayi ba tsayawa
akwai a nan kasashen akwai wasu yara waɗanda aka taɓa bincike suna shakuwa kowane lokaci
ba tsayawa
to akwai ɗan jijiya ne wani lokaci da ke sa wannan sai an shiga an taɓe ta sannan sai ya tsaye da shi amma yawanci ba ciwo ba ne haka
to likita amma akwai kamar mutum ya ta shakuwa ba tsayawa ɗin nan idan ba a gano an je an taɓa ko me aka taɓa da kamar kace a jikin wannan yaron ba me ke zai faru kenan
to yawanci akwai magunguna da ake bayarwa mutum ya sha wanda yake dan taimaka wani lokaci amma indai mutum na shakuwa kowane lokaci ya kamata a je a bincika
in an bincika din za a iya ganowa ko
da ganowa dalilin wannan shakuwa din amma yawanci shakuwa ayyai kan zo bayan kai so biyu so uku so hudu sai tsaya wanda yawanci yakan tsaya da kansa
eh amma in yi kamar yadda kace in ya zama matsala sai dai mutun ya je a duba shi ko
eh kamar waɗannan yaran da aka yi bincike su nasu illa kowane rana makonni suna ta yi so dole aka je aka yi so aka duba su sosai sannan aka gano abin da ke kawo wannan
to Allah ya sauke
amin amin
to ai galibi kuma na ga likita in mutun yana shakuwa sai a ce ya sha ruwa kuma in ka sha ruwan sai ya tsaya
eh wani lokaci aka ce ka sha ruwan sanyi wani lokaci aka ce ko a dan firgita ka akwai abubuwa da mutane ke yi lokaci a saka wani irin abu a kanka wani lokaci amma duk waɗannan yawanci suna aiki wani lokaci kuma ba ai kuma bayanci yana tsayawa da kansa
to Allah ya sauke
amin amin
to shi kuma master warrant officer mai retire na Sidi Ado
to
wasu sun ce wai idan mutum yana yawan kallon wai talabijin wai yana kawo illa ga jikin ɗan adam
kallon talabijin bai ka illa ga ɗan adam sai dai in dai mutum na da kon irin ciwon ido ko na akwai abu da ke cikin idonsa in dai wani lokaci in haske kin sa akwai wasu mutane da suke da ciwon ido wanda yawanci haske kan sa idon ciwon ido ya ƙaru
wato kaman ka je dab da talabijin din ka zura ma talabijin idon ido ne koko in kana da ciwon ido ko nesa ma kai talabijin
wato sai akwai wannan wani abu da ake kira iris a cikin idon mutum wani lokacin ya kumbure ta nan haske yake shiga
to
wani lokaci domin wannan to in haske yawa ko ma rana an kafe ta za ga yana idon na ciwo to wannan akwai wani abu da ke faruwa a cikin idon shi ke kawo wannan
wato iyakacin illa kenan da kallon talabijin zai yi ma jikin mutum amma ba jikin mutum duka ba ko
a ba jikin mutum duka sai dai kawai in dai kuma kana kallon talabijin din ko in kaga idon ka wani lokaci in yana dole sai ka matsa idon kafin ka gani to yawanci kila kana neman madubi ko wani abu
to Allah ya sauke
amin amin
to canfi ce dai da mutane suka ce wai yana ka illa ga jikin ɗan adam
a bai ka wani illa ga jikin
ɗan adam to Allah ya sauke
amin amin
to shi kuma Malam Adamu Yayaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum me ke kawo wannan
to irin waɗannan ƙurarrajin da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin ƙwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa a kan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma ka ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakonka akwai magunguna da a iya ba mutum wanda zai iya kuskura bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani ƙuraje so ma to mai to na farko akwai ƙwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta ƙware yanda zai tsaftace bakinsa ƙware da gaske duk waɗanda suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskura bakinka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskura bakin kowane lokaci in ka yi haka
wato wanke baki akai-akai yana
akai-akai yana taimakawa ƙware da gaske to wannan kuma abin ya faru to lokaci dole ke sauri ka je wani likita domin wani ƙwayan cuta ne kun wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci
subhanallah
eh to dole kai sauri ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayan cututtuka ne ke shiga
to Allah ya sauke
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu yi sallama da ma sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin
da Salada
Jamiya Lice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
to a takaice Amurka za ta kara yawan kayan agajin da take baiwa kasashen Yemen da Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma Somalia saboda ta taimaka ma miliyoyin mutanen da ke fama da matsalar karancin abinci da tashe-tashen hankula. Shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba karin takunkumi kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis saboda shirinta na nukiliya inda a wannan karan aka auna wasu mutane da kuma wasu kamfanonin da ke hulɗar kasuwanci da kan taimaka ma gwamnatin bujirariyar ƙasar nan ta Commons kuɗin gudanar da harkokinta da kuma sayan makamai. Manyan kwamandojin sojojin Amurka da na Rasha sun yi wata ganawa ta fasa bamba.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a majin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da tsayar gabatarwa sai cubanin da jido ne da ya ba da umarni da injiniyan mu John Emerson ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai anjima da nasi mun da muku da wani sabon shiri.